الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yammacin 17 ga watan 17 ne ko 17 ga watan Rajab Hijra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 8 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne wallafar babban malami Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 84 a cikin wannan littafi mai albarka A darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 103 inda Imam al-Barbahari yake cewa wa'alam annahu la yazalu an-nasu fi isabatin min ahli al-haqq wa sunna yahdihim Allah wa yahdi bihim ghayrahum wa yuhyi bihim as-sunan fa hum alladhina wasafahum Allah ta'ala ma qillatihim 'inda al-ikhtilaf فقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم har zuwa ainihin wato karshen bayanin da malami ya kawo sannan mun karanta sharhin babban malami Fawzanul Fawzan rahimahullahu ta'ala game da wannan gaba sannan mun karanta gaba ta 104 inda yace i'lam rahimakallah anna al-ilma laysa bikathrati ar-riwaya wal kutub وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب إمام البربهاري yace ka sani lalle shi ilimi ba tarin ruwaya bane ilimi ba tarin littafai bane ana gane malami ta hanyar bin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam koda ku ilimin sa bashi da yawa koda bashi da tarin littafai bashi da hamshakiyar library wanda duk ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna to ba za a kira shi da suna mai ilimi ba wannan sai dai a kira shi ma abocin bid'a koda ku ana ganin yana da tarin ilimi yana da kuma tarin littafai to a karkashin wannan gaba mun tattauna gaba ta farko annal ilma laysa bi kasratir riwaya wal kutub sannan mun tattauna gaba ta biyu wa innamal alimu man ittaba'a al-ilma was sunan wa in kana qalila al-ilmi wal kutub sannan mun tattauna gaba ta uku wa man khalafa al-kitaba was sunnata fa huwa sahibu bid'atin to zamu tashi a daidai inda yake cewa ba a karbar aiki sai ya cika sharuɗa guda biyu to mun karanta sharadin farko mun karanta sharadi na biyu cewa aiki Allah ta'ala baya karbarsa ibada ba ta zama karbabbiya sai ta zamanto ta kubuta daga shirka sannan abu na biyu ta zamto kuma ta dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin haka malai yace duk aikin da ya cakuda da shirka to wannan aikin batacce ne haka dukkanin aikin da aka gina tubalinsa akan bid'a to shi ma wannan aiki ne da Allah ta'ala ba zai karba ba ولا يصح الا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنه رسول الله سي مالن يكي cewa ainihin wato ka gane wata hanya mai sauki ta in zaka yi ibada ka tabbatar ibada ta cika sharuɗan nan guda biyu idan ta cika sharuɗan nan guda biyu Allah ta'ala zai karba maka kuma ana sa ran Allah ta'ala zai baka lada shine ya zamto kai aikin dan Allah kuma ya zamto ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu tashi kaulo qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa in kana kathira al ilmi wal kutub ما دام انه مبتدع فلا ينفعه علمه ويكودا مالمي يانا دا تارين كاراتو كودا يانا دا تارين لتتفاي انا غانينسا ا غيدن تيليفزيون انا غانينسا واتو انا سورارنسا ا غيدن راديو انا جين صوتينسا على سبيكا دك تارين كاراتينسا هكا كوما يانا دا لايبراري يانا دا لتتفاي ماسو دنبن يوا تو واي با وانن شيني ماونين غاني مالمي با ba shi bane ma'aunin gane mai ilimi ma dama annahu mubtadi'un matakar wannan wanda ake gani yana da tarin karatu din ya zamto dan bid'a fala yanfa'uhu ilmuhu ilminsa ba zai amfane shi ba duk mutumin da ya tara ilimi amma ya zamto ma abocin bid'a to ilminsa ba zai amfane da shi ba walau kana gazira la ilmi koda ya kasance mai tarin ilimi mutabahiran teku a ilimi idza lam yakun muttabi'an lirrasul idan har bai zama mai bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wa inna ma ya'malu bi qawli fulanin wa fulan duk lokacin da ya tashi yin aiki sai dai ya maka hujja da maganar wani da maganar wani ai wani ya ce kaza babu maganar manzon Allah ya ce fa inna ilmuhu la fa'idata fihi wannan ilimin da mutane suke ganin yana da shi to ilimi ne marar amfani ba shi da fa'ida duk ilimin da ba zai sadaka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba shi da fa'ida ba ilimi bane shi yasa aka ce koda mutun ya tumbatsa ana ganin sa teku ne a ilimi matukar baya bin manzon Allah baya bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne da maganganun wasu mutane to wannan ilimin sa ba ilimi bane mai fa'ida wa kutubahu littafan da ake ganin sa da su in ka je wajen sa ka shiga library din sa ka ga tun daga sama har ƙasa ɗakin ko inda ainihin littafan suke a kewaye da littafai amma kuma ya rungumi bid'a ka'in da na'in ya zama kishiyar manzon Allah a ilimin sa wannan ba shi da ilimi kuma ilimi ne marar fa'ida littafan sa littafai ne waɗanda ba su da fa'ida la yastafidu minha tunda baya fa'idantar komai daga cikin su a ce duk tafsiran da ke cikin library din sa duk hadisi daga kutubu sita Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Abu Dawud wato Ibn Majah Imam An-Nasa'i duk wayannan su muwatta da sauran littafan duk da ya tara na hadisi wato musnadat da kuma ma'ajim da sauran duk littafan da ya tara ya zamto baya fa'idantar wani abu na maganar manzon Allah a cikin su to wannan ilimin tarin wato littafan sun zamto ba su da fa'ida Ubangiji ta'ala ya bada irin wanda yake da ilimin da ba shi da amfani da shi sai ya kamanta shi da Yahudawa Yahudawa akwai ilimi amma ilimin banza ne dan ba sa aiki da shi qala Allah ta'ala Ubangiji ta'ala ya fara fil yahud game da Yahudawa yace masalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara Allah ta'ala yace masalul ladina humilut tawrata misalin wa'inda aka dora musu at-taura thumma lam yahmiluha sannan ba su dauke ta ba Allah ya ilmantar da su ya ba su tarin fahimta ga hazaka sun fahimci at-taura amma aikin su daban aikin at-taura daban aikin su daban ilimin su daban Allah ta'ala ce ka san misalin wadannan kamathalil himar kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara da yake dauke da tarin littafai yanzu tarin littafai da ke aka cika mangala aka dora a bayan jaki mai amfanin sa a wajen jaki babu wani abu da zai iya fahimta na abin da aka yi mai laftu da shi a bayan sa to Allah madaukakin sarki sai ya sufanta duk mutumin da yake da ilimi sannan baya aiki da iliminsa sai ya sufanta shi da jaki wanda aka dora masa ga tafsirai ga hadisai ga littafan fiqhu ga littafan addini masu tarin yawa cike da mangala an dora a bayan sa amma gashi yana fama da dimbin jahilci to wannan shine kwatankwacin Yahudawa sune wayanda suna da ilimi amma ba su aiki da ilimin su da haka duk wanda ya dauki wannan sufa ya sufanta da ita ka ganshi yayi daban da iliminsa to wannan ya aro wata sufa cikin sufofin Yahudawa ya yafa, sannan idan ka suffanta shi da misalin jaki ba kai kuskure ba, dan irin misalin da Allah madaukakin sarki yayi wa mutanen da suke da ilimi ba sa amfani da ilimin su, irin misalin da Allah ta'ala yayi wa Yahudawa da ba sa aiki da ilimin su ya musalta su da jaki. Ina fata an gane. Suratul Juma'a aya ta 5, alladhi indahu maktabatun dakhmatun, mutumin da yake da maktaba library dakhmatun mai girman gaske, kila ma sama da ƙasa, duk inda ka zagaya babu inda zaka iya ganin wani guri akan kanta da babu littafi na addini a gurin. Library ce wadda take mai girman gaske ga littafai, wa huwa tarikul lil amal, amma fa babu aiki, ya bar aiki da abin da ke cikin waɗannan littafai, ya bar aiki da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, aw mubtadi'un, ko kuma ya zamto ga tarin littafai a maktaba a library, amma kuma mubtadi'un dan bid'a ne. Hadha, ka san wannan waye shi? Mithlul himari yahmilu al-kutuba, kamar jaki ne da yake dauke da kayan littafai, wala yastafidu minha, amma ba wani amfani da suke masa. To haka mutumin da yazo ga kantocin ai library din sa cike suke da littafai, amma kuma baya aiki da ilimin sa, wannan ba shi bane mai ilimi. Mai ilimi shine wanda dan abun da ya sani ya gane yake kokarin bin Allah madaukakin sarki da shi, wannan shine ilimi. Gabata 105, qala al-mu'allif rahimahullah, yace wa alam rahimakallah, yace ka sani Allah ya maka rahama, anna man qala fi dinillah bi ra'ayi, duk wanda qala ya fadu wata magana, fi dinillah ya jingina ta zuwa ga addinin Allah, bi ra'ayi amma da zunzurutun ra'ayinsa, ina hujjar wannan magana daga alqur'ani? Babu. Ina dalilin wannan magana daga sunnar annabi? Babu. Kawai ra'ayinsa ne ya bashi kuma ya fada. Wa qiyasihi, da ma'auninsa, duk wanda ya jingina wani abu na wato wata magana zuwa ga addinin Allah da qiyasi, ma'auni na kwakwalwarsa, ba ma'auni na shari'a ba, ma'aunin shari'a shine alqur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi, to shi sai ya zamto yana da nasa magwajin ba qur'ani ba, yana da nasa magwajin ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma da wannan magwajin yake hukunta addinin Allah. Wa tawilihi, ko kuma duk wanda ya faɗi wata magana ya jingina ta zuwa ga addinin Allah da tawilinsa, min ghairi hujjatin, ba tare da yana da wata hujja ba, min as-sunnati wal jama'a, daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karantarwar sahabbai, faqad qala ala Allah ma la ya'lamu, da haka da Allah ta'ala yake cewa ainihin wato wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamuna, ku faɗi abinda ba ku sani ba game da Allah, to shi ma wannan ya shiga ciki, ya shiga cikin masu attaqawulu ala Allah bila ilmin, ma'ana jingina wa Allah magana ba tare da ilimi ba, domin addinin nan tauqifi ne, saukakke ne daga Allah. Allah ya aiko da ya saukar da littafai, ya aiko manzanni akan wannan addini, dan haka duk wanda zai furta wani abu game da addini ya zamto ya samo shi ne daga cikin littafin Allah, ko ya samo shi daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan ko ba shi da dalili da ya faɗi wannan, kuma yake in kawai ra'ayinsa ne, kuma bai jingina shi da addini ba, fahimtarsa ce game da al'amarin da ya shafi duniya bai alakanta shi da addini ba, wannan kuma sai a kyale shi a ce fahimta fuska ce. Amma addini, to lalle dai kam ba a gina shi akan ra'ayi, ba a gina shi akan wani ma'auni wanda ba na shari'a ba, ba a gina addini akan tawili, ba a gina addini babu ilimi, babu hujja. Duk kuma wanda yayi haka ya faɗi wata magana, shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa sauran mutane ƙarya ba, dan kai min ƙarya ni wane ne, menene a ciki, dan kai wa wani ƙarya, dan ba ni aka ce ai koyi da ni a addini ba, ba aiko ni wajen mutane in zama manzon su ba. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce manzon Allah ya ce kaza, to kamar kana so ka ce wannan abin da ka faɗa daga bakin annabi ya fito, shi kuma annabi ya karɓo shi ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa kaga mutane za su runguma su bautawa Allah da wannan abin, su sa ran su samu lada, sai ya zama na kuma abin ƙarya ne. Shi yasa annabi ya ce duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanadi mazaunin sa a gidan wuta. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. A wata ruwaya yace man kazaba alayya muta'ammidan falyalijin nar. Duk wanda ya min ƙarya da gangan ban faɗa ba, yace na faɗa, ba shi da tabbas amma yace na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutum ya tanadi mazaunin sa a wuta da aka yi wa yin ƙarya ta fuskar addini yana da hadari domin ko malami ne idan yana zaune yana karantar da mutane to kaman yana zaune ne akan kalifancin manzanni ko annabawa abin da yake faɗa yana so ya ce maka wannan abin sako ne daga Allah da manzansa sai ya zamana kuma ya faɗa wa mutane abin da yake ba sako bane daga wajen Allah ba sako bane daga wajen manzan Allah sako ne nasa na kashin kansa sai kuma mutane suka runguma suka bauta Allah da wannan lalle ya taro ainihin wato dalaba gan mu kenan shi yasa sai malai yake cewa faqad qala ala Allah to wannan mutum ya faɗa wa ya faɗo wata magana ya kuma jingina ta zuwa ga Allah ma la ya'lamu game da abin da bashi da ilimi akai wa man qala ala Allah ma la ya'lamu duk wanda ya faɗo wata magana da bashi da ilimin ta ya jingina ta zuwa ga Allah fa huwa minal mutakallifina yana daga cikin waɗanda suke yi wa kansu takallufanci ke daukan dalaba gan mu ashar wannan ita ce takaitacciyar magana da shi ainihin wato Imam al-Barbahari ya fada to zamu ji sharhin wannan magana daga wajen babban malami Fawzanul Fawzan rahimahullah qala yace wa alam rahimakallah ka sani Allah ya maka rahama kullu jumlatin yusaddiruha bi qawli dukkan wata jumla wata magana da malam ya fara ta da fadin sa ilam yace ka sani min ajalil intibah li'annaha muhimma duk maganar da malam zai gaya ma sai ka ji ya ce i'lam ka sani kalmar i'lam din nan ana kawo ta ne lilintiba dan jan hankalin mai sauraro li'annaha muhimma saboda abinda za a gaya masa yana da muhimmanci shi yasa sai ya ce i'lam ka sani kaman ana taro hankalin mai sauraro me zai sani to ya kasa kunne ya ji da aka kalma ce ta alintiba jan hankali li'annaha muhimma saboda sakon da ake so a gaya mutun yana da muhimmanci qawlu man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jama'ati faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam duk wanda ya faɗo wata magana ya jingina ta zuwa ga addinin Allah da ra'ayinsa ko da qiyasinsa ko da ta'wilinsa ba tare da hujja ba daga sunna da kuma maganganun sahabbai ko aikin su to lalle ya faɗo magana ya jingina ta zuwa ga Allah akan abin da bashi da ilimi faddinu laysa bir ra'yi yan uwa ku sani addini ba ra'ayi bane addini ba a yinsa da ra'ayi shi yasa sayyidina ali ya ce law kana ad-dinu bir ra'yi lakana asfala al-khub wato aula bil masi min a'la shari'a da tace in ka zo ka sa huffi a kafa ka ko safa sai aka ce in ka zo baka so ka cire kayi alwala cikakkiya sai ka sa huffi ko sai ka sa safa to ya halatta in alwalarka ta warwa ne ka zo zaka sake yin wata alwalar ba sai ka cire safar ba sai kai shafa akan safar to in ka tashi kuma saman safar zaka shafa ba ƙasa ba to shine sai sayyidina da yake cewa da dai addini da ra'ayi ake gina addini to da ai ƙasan safar shi ya kamata a shafa ba sama ba dan ƙasan nan kake tattakawa dan haka nan ya kamata a ce an shafa ba sama ba to amma shi addini ba ruwansa da ya kamata ka ina fata an gane da haka babu ya kamata addini kace ai ya kamata ai kaza ya kamata ai kaza ai kaza ya kamata addini ba magana ya kamata addini shine qala Allahu qala Rasul Allah ya ce annabi ya ce wannan shine addini ra'ayinka kuma ka rike fahimta ka rike ta yake cewa innama huwa bilittiba shi addinin Allah biyayya kawai yake so komai an gama ma wahayin ya cika cuf al-yawma akmaltu lakum dinakum ba a buƙatar ƙarin ka ko rage a cikin addini ba ƙari ba rage ba kuskure ma ba gyara Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani cikin shekara 23 kuma Qur'ani ya gama sauka duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da yawa al-umma bayanin abinda Allah yake nufi a cikin al-Qur'ani da haka Al-Qur'ani da jawabi da fashin bakin da annabi ya game da Al-Qur'ani ya ishe ka baka buƙatar wani abu da sunan addini da yake wajen Al-Qur'ani yake wajen bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta duk abinda baka gane shi ba cikin Al-Qur'ani baka gane shi ba daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba addini bane mafhum laysa ad-dinu bir-ra'yi malai yana sake jaddada ba fa addini ba ana gina shi bane akan ra'ayi wala bil qiyas addini ba ana gina shi bane akan ma'auni na tunani
والمراد بالقياس والمراد ابن نفي القياس الفاسد انا نفن غرباتتشن قياسي لل قياس الصحيح با قياسي مي كيو با فالدين ليس بالراي الديني با اجينا شي اكن راي ولا بالقياسات كو اكن قياسه ولا بالافكار كو اكن تناننكا وانما الدين الله هو بالوحي ana gane shi ne ana fahimta sane ta hanyar wahayi shi kuma wahayin al-munazzal wanda aka saukar alan nabiyil mursal ga annabi wanda aka aiko shi yasa in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasha Allah madaukakin sarki ya ce wa in tudihu tahtadu babu wanda aka yi masa wannan tambarin sai manzon Allah shi kadai ne aka ce in ka bi shi zaka shiriya an fahimta ko wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin duk wanda ka ba a duniya akwai yuwar ka je lahira Allah ya ce ba shi na ai koma ba amma mustahili ne ba zai taba yuwa ka bi manzo Allah ka je lahira Allah ya ce ba annabi Muhammad aka ai koma ba wannan mustahili ina fata an gane amin yake cewa hadha huwa ad-din wannan shine addini duk wanda yake son addini to wannan shine addini wanda kuma shiriyi ta da shirme yake so to ga shiriyi ta nan ta cika duniya fal ga shirme nan ya cika duniya fal da sunan addini sai mutum yaje ya tai bata lokacin sa ya bata rayuwarsa ya koma Allah ya mai hisabi amma lalle lalle kam addini yana nan tsaftatacce ingantacce hadisi daga wato addini daga alqur'ani da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu wa qiyasi almuradu alqiyasul batil ana nufin qiyasi wanda yake marar kyau amma alqiyasus sahih amma qiyasi mai kyau almabaniyu ala alillati wanda aka gina shi akan dalili fa hadha min usul adillah wannan yana daga cikin asalin da ake kafa hujja da shi li anna adillata domin hujja الكتاب القرآن والسنة دا سنة والإجماع دا إجماع والقياس الصحيح دا كما قياسي إنغنتتش المبني واندا أكا جناش على العلة الصحيحة أكن سببي إنغنتتش المنصوص علي سبب واندا أكا نسي يزو أكن سا أو المستنبطة ko kuma sababin da aka yi istinbatin sa daga cikin hukuncin li anna al-illata ala qismain domin sababin da ke sa a yi qiyasi ya kasu kashi biyu ita illar kashi biyu ce al-awwal illa ta farko illatun mansusa akwai abin da za ka ga Allah madaukakin sarki da ya fadi dalili ko hikimar da ta sa aka ce ai akwai kuma wanda ba a fadi dalilin karara ba amma a cikin bayanin akan gano dalilin to shi sa sai malai ke cewa akwai illatun mansusa akwai dalilin da nafsi ma yazo da dalilin ko sababin da yasa aka ce ai kaza yazo a nafsi bari mu bada misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur yace da na hana ku ziyartar makabarta fazuruha amma yanzu ku ziyarce ta me yasa aka ce yanzu ku ziyarce ta sai yace fa inna hatu zakkirukumul akhirah domin za ta tuna muku lahira yanzu me ye sababin da yasa aka ce a ziyarci makabarta kaga hadisin ya faɗi sababin me ye sababin dan ta tuna mana lahira da can saboda shirka da addini bai yi yawa a jikin mutane ba mutane sai su je su dinga bautar na kabari ko su dinga roƙon wani wanda yake cikin kabari sai aka hana amma da ilimi yayi yawa tauhidi ya zauna a zukatan mutane sunna ta ratsa mutane sai aka ce yanzu ku je ziyara makabarta in kaje kowane irin mutum akwai in malanta kake ji akwai malamai a kwance in kudi kake ji akwai masu kudi a kwance in ma tsabar jahilci kake fama da shi akwai jahilai a kwance idan zunzurutun ainihin wato san zuciya ne akwai masu san zuciya suna nan a kwance idan talauci kake ji da shi akwai talaka suna nan a kwance in kai namiji ne akwai maza in kai mace ce akwai mata in kai saurayi ne akwai samari in tsoho ne akwai dattawa to wannan zai tuna maka cewa kai anya duniyan nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yace za zuwa ziyara makabarta zai tuna muku lahira yanzu kaga a cikin hadisin an fadi hukuncin a je ziyara makabarta an fadi kuma sababin da yasa aka ce a je ziyara makabarta yanzu kaga wannan illatun mansusa kenan ga illa ce wanda take nassi yazo a kanta illa wanda ba ai wanda nassi bai zo a kanta ba sai dai ai istinbadi a cikin hukuncin misali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yaro karami wanda bai fara cin abinci ba namiji yayi fitsari a cikin tufafinka ka yayyafa ruwa ya isa amma idan mace wanda bata fara cin abinci ba sai ka dauke ta sai tai maka fitsari ka wanke amma duk da yaron da ita yarinya duk in sun fara cin abinci sai suka yi maka fitsari ba yayyafa ruwa zaka yi ba wanki zaka yi sai ka kama gurin ka zuba ruwa ka wanki to sai malamai suka tafi baya lalubar ina hikima da ta sa aka ce in fitsarin yaro ne kan ya fara cin abinci in ka debo ruwa ka yayyafa ya isa idan kuma yarinya ce sai ka kama gurin ka wanke ko ta fara cin abinci ko bata fara cin abinci ba me ya bambanta tsakanin karamin yaro da ainihin karamar yarinya wanda suka ce kawai ba mu san dalili ba kawai haka shari'a ta ce karamin yaro a yayyafa ruwa karamar yarinya a wanke wanda suka ce a'a suna ganin daga cikin hikima illar da ta sa aka ce shi yaro ba sai an wanke ba saboda shi yaro an fi daukar sa fiye da yanda ake daukar mace tunda dama ita mace yar cikin gida ce zaka duk inda kaga mutum dauke da yaro to zaka ga namiji ne galibi wannan ya dauke shi ya koma hannun wani wani shi ma yace kawo shi wani shi ma yace kawo shi zaka ga ana ta yawo da shi a hannun ya hannun mutane to in aka ce duk lokacin da ya fitsari sai an wanke akwai mushaka ita kuma yarinya ɗaya ku ne masu fito da ita kuma an fito da ita ba ta daɗe an mai da ita to don haka dan ta yi maka fitsari sau ɗaya an ce ka wanke babu wata wahala wannan kaga shi kuma sai ya zamanto illatun mustambaqatun wannan wani sababi ne wanda ba nassi bane karara da ya bambance ya nuna cewa ga dalilin da yasa aka bambanta fitsarin yaro da yarinya amma malamai sai suka yi istinbadi sai suka nitsa wajen lalube sai suka lalubo daga cikin hikima da ta sa aka ce shi yaro a yayyafa ruwa ga ta ita yarinya a wanke ga illar wannan mun tafi wani bayani daban dan in fito mana da illatun mansusa da kuma illatun mustanbata na ba ta an gane qawlu wa tawili al muradu bit tawil ba a gina hukunci ko ba a yin addini da yin tawili me ake nufi da tawili sarful lafzi an zahirihi min gairi dalilin juyar da lafazi daga zahirinsa ba tare da hujja ba misali Allah madaukakin sarki yace wa qalatil yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha Allah madaukakin sarki ya bada labari yace yahudawa sun ce hannun Allah murwaci ne yadullahi maghlula hannun Allah baya bayarwa to da aka ce yadullahi sai wasu suka ce a'a ai ba za mu ce Allah yana da hannu ba saboda in muka ce Allah yana da hannu to ai mun sufanta shi da ababen halitta da haka in suka zo irin waɗannan yadullahi sai su ce ai kudratullah ana nufin ikon Allah to yanzu wannan kaga shi Allah cewa yadullah kuma da Allah ya tashi mayarwa yahudawa martani bai kore hannun ba sai ce bal yadahu mabasutatani yunfiqu kayfa yasha yace hannun Allah a shimfide ki yana kyauta ga wanda ya ga dama to da suka tashi su kuma sai suka ce a'a ai ana nufin kudura ake nufi ikon Allah to yanzu kaga anan sun karkatar da lafazin hannu sun maida shi kudura sannan babu wani dalili da ya nuna cewa hannu ana fassara shi da kudura to shi yasa suka ce ba a yin tawilin lafazi daga yanda yake na ba ta an gane ba a yin tawilin lafazi daga ainihin yanda yake sai ka fassara shi yanda ya zo to yin tawilin shi ma yana daga cikin abin da ba a so hadha huwa tawilul madhmum kuma wannan shine tawili abin zargi wanda ba a bukatar sa qawlu huwa man qala ala allahi ma la ya'lam fa huwa min al mutakallifin lalle duk wanda ya fadi wata magana ya jingina ta zuwa ga Allah ba tare da yana da ilimi ba to yana daga cikin wanda ya dora wa kansa da laba ga mu wattakallufu abinda ake nufi da takallufanci huwa alqawlu fi ddin bila hujja shine karambani ka tsoma baki game da addini baka da hujja in kaje harkokin duniya da harkar hada-hadar kasuwanci anan ake maganar ainihin wato jari hujja amma a addini ita kuma hujja jari ba a yin kwai sai da zakara a cikin addini da haka duk abin da zaka yi da sunan addini sai da hujja gaba ta 106 qala al muallif rahimahullahu ta'ala wal haqqu ma jaa min indillah subhanahu wa ta'ala was sunnatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal jamaa majtama alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anil jami'. Imam al-Barbahari yace wal haqq ita gaskiya ma jaa min indillah ita ce abin da yazo daga Allah wa sunna da kuma abin da yazo daga manzon Allah wannan ita ce gaskiya duk abin da ba wannan ba ƙarya ne abin da in kana neman gaskiya koma alqur'ani koma sunna abin da yazo daga Allah yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya sunnatu rasulillah wal jamaa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'ar musulmi majtama alaihi ashabu rasulillah ana nufin abinda sahabban manzon Allah suka hadu akai abinda sahabban manzon Allah suka hadu akai a matsayin addini zai iya zama addini fi khilafati abi bakr lokacin khalifacin sayyidina abubakar wa umar ko abinda sahabbai suka yi ijma'i lokacin sayyidina umar wa usman ko abinda sahabbai suka yi ijma'i lokacin sayyidina usman ijma'i kuma ɗaya ne daga cikin tuwasu da ake gina addini akai ko dai ka gina hujja ka gina addinin ka akan alqur'ani ko ka gina akan sunna ko kuma ka gina akan ijma'i abinda sahabbai suka hadu ba a samu sabani ba wal haqqu ma jaa min indillahi azza wa jalla was sunna sunnatu rasulillah ma jaa anillahi fil qur'anil karim abinda yazo daga Allah shine a cikin alqur'ani mai girma wa ma jaa anir rasul abinda yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sunna shi kuma zaka same shi a cikin sunna kilahu ma duk guda biyun wahyun min Allah jalla wa ala wahayi ne daga Allah mai girma da daukaka alqur'ani wahayi ne daga Allah sunnar manzon Allah wahayi ce daga Allah an fahimci wannan da haka dukkaninsu wahayi ne kuma daga gurin Allah alqur'an wahyun anillah was sunnatu wahyun min Allah dukkan alqur'ani wahayi daga Allah sunna wahayi daga Allah kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah baya magana bisa san zuciya da haka duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah da haka in yana bayani ko yana sharhi ko yana wani ainin wato yana yin wani tafsiri to wannan bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wahayi ne daga Allah domin Allah madaukakin sarki ya tsarkake bakin manzon Allah daga fadin abinda ba daga wajen Allah yake ba shi yasa Allah ta'ala yace wa ma yantiqu anil hawa da dai manzon Allah bai taba magana da sunan addini bisa san zuciya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fadi magana wahayi ce daga Allah in huwa illa wahyun yuha in ya fadi magana to sai dai in wahayi ce daga Allah amma yayi magana bisa san zuciya Allah madaukakin sarki ya tsarkake harshen manzon Allah daga magana ta san zuciya suratul najm aya ta 3 zuwa ta 4 alquran yusamma bil wahyi alawwal shi yasa shi alqurani sai a kira shi wahayi na farko was sunnatu ita kuma sunna sai a ce al wahyu thani ita ce wahayi na biyu ba'da alqurani bayan alqurani wa hiya mufassiratun lilquran ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mai yin fashin bakin alqurani wa muwaddihatun lahu ita ce mai fito da alqurani sarari a fahimce shi wa mubayyinatun lahu ita ce mai bayani daki daki game da alqurani dan haka ba za ka gane alqurani ba sai ka koma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim duk iya larabcinka duk zurfin fahimtarka kai ka dan ka gane yanda alqur'ani yake sai ka koma ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko yayi fassara yayi fashin baki game da alqur'ani shi yasa Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da alqur'ani ya ma'aikin Allah litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abinda muka saukan musu ba za ka gane alqur'ani ba sai manzon Allah ya ma bayani sallallahu alaihi wasallam ba za ka gane ba duk fahimtarka ba za ka fahimci alqur'ani daidai ba in kuma ka ajiye fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce larabcinka ya ishe ka ilimin da kake da shi ya wadace ka baka bukatar annabi ma bayanin alqur'ani shirme za ka yi kuma ba abin da za ka fahimta kuma sai ka bata dan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya aiko shi dan yayi bayanin alqur'ani shi alqur'ani wani manual ne daga Allah babu wanda ya san wannan manual din fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai aka aiko ma da manual sai aka aiko da mafi wanda yafi kowa fahimtar manual aka ce zo ya ba bayanin in kaga kaza kaza ake nufi in kaga kaza kaza ake nufi da aka ce kaza kwaya kaza zaka yi da aka ce kaza guda kaza kuma a lokaci kaza zaka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya dauki alqur'ani ya dinga bayanin sa filla filla daki 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 na fata an gane da haka duk wanda kaji ya ce shi ba ruwan sa da hadisi shi kawai ɗan qur'aniyun ne fa bi ayyi hadithin ba'da hu yu'minuna to bai yi imani da qur'anin ba ma kaman yanda yake inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda bai yadda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to bai yadda da alqur'ani ba dan wannan bayanin wa anzalna ilayka dhikra Allah ta'ala ce mun saukar maka da azzikra alqur'ani me yasa muka saukar maka sai ce mun dora maka wani aiki wani aiki Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da alqur'ani litubayyana linnasi dan ka bayyana wa mutane ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu kenan mutane ba za su fahimta ba su kadai sai an musu bayani to kai kuma kaje kai musu bayani da muka ce aqimus salata wa atuz zakata ya za a yi sallar sallolin guda nawa ne ba za ka san akwai azhar al'asr magriba isha asuba ba sai ka koma fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asubar raka'a nawa za a yi sai ka koma wajen manzon Allah shi zai ga ma asuba raka'a biyu ce azhar hudu ce la'asar hudu ce magriba uku ce isha hudu ce me za a karanta a raka'a farko a asuba sai ka koma ofishin manzon Allah sai ka samu bayani sai ya ce maka ka karanta fatiha da sura raka'a ta biyu fa fatiha da sura in an yi ruku'u me za a faɗa alqur'ani bai faɗa ba annabi da aka ce zo ya ma bayani sai ce in kai ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim to in an zan dago daga ruku'u fa alqur'ani bai fadi me zaka ce ba sai annabi ya ce to cikin abinda alqur'ani ya ce ai ma bayani ko cikin abinda Allah ya ce in fassara ma game da alqur'ani in zaka dago sai ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu to in ka tafi sujada me zaka fada cikin alqur'ani ba fada ba to sai kuma ka koma ofishin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji fassara sai annabi ya ce in ka sa goshinka a sujada sai ka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kai wannan in ka zo zaman tahiya tun daga fatiha har zuwa minal jannati wan nas babu tahiya to sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in kai raka'a biyu kada ka zauna gum zaka yi annabi ya ce a'a Allah ya ce ai ma bayani in an zauna zaka yi attahiyatu lillahi har zuwa ƙarshe inna idan da sallah me zan yi annabi ya ce kai sallama haka asuba haka azhar haka al'asr shi yasa bayan ya je isra'i mi'raji ya karbo sallah din kuma sai da aka sake turo mala'ika jibril yazo ya kwana biyu yana zuwa wajen annabi kuma duk zuwa hadisin yana nan a cikin muwaddaka zuwan farko sai da yazo ya wa annabi limanci a sallar asuba yayi masa limanci a sallar azhar al'asr magriba isha duk kuma limancin sai yayi masa su a farkon mukutari washe gari da mala'ika jibril ya sake zai dawo da ya tashi zuwa da asuba sai ya zo a ƙarshen makutarinta la'asar azhar sai ya zo ƙarshen makutarinta la'asar ya zo ƙarshen makutari magriba ya zo ƙarshen makutarinta isha ya zo ƙarshen makutari ya sake yi wa annabi limanci a ƙarshen makutarin kowace sallah bayan yayi masa haka sai ya ce ya muhammad as-salatu baina hadainil waqtayn Allah ya ce ma bayani za ku ci gaba da yin sallah kai da al'umma ka tsakanin waɗannan lokutan guda biyu kaga wannan shine farkon asuba nan shine ƙarshen ta to dan wannan tsakanin duk in kai sallah kai sallah a lokacin asuba azhar ita ma ga farkon ta ga ƙarshen ta la'asar haka magriba isha duka sallolin da Allah ya ce wa atuz zakah ka bada zakka sai kudin ka ya kai nawa zaka bada zakka Allah bai faɗa ba sai aka ce bai annabi ma bayani nisabi sai ya kai nawa sai ya kai dubu kaza sannan zuwa yaushe aka ce sai ya shekara nawa zaka fitar Allah bai faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka fitar da 1 over 40 dawa zaka ba Allah ta'ala sai ya gaya masu cikin suratul tauba abawa ne to wannan ba zaka gane alqur'ani ba da annabi sallallahu da Allah ta'ala ya ce a yanki hannun barawo wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma jazaan bima kasabana kala min Allah daidai ina za a yanke nan yadu ne nan ma hannu ne to in an tashi yanki hannun barawo daga nan za a sauke kafadar sa dan Allah ta'ala ce faqatu aydihuma a yanki hannun nan hannu ne to in baka so kai shirme da hauka sai ka koma ofishin manzon Allah sai ga ma daidai ina za a yanke na fata an gane da aka koma ofishin annabi sai annabi ya ce daidai nan za a yanke na fata an gane to ba za ka gane alqur'ani ba sai ka ji annabi ya ma bayani ina fata an gane sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka gamsuye mana bayani ina fata an gane
ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yubayyinu alqur'ana bi sunnatihi wa amalihi wa qawlihi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yin bayanin alqur'ani sai ya dinga bayanin alqur'anin bi sunnatihi da sunnarsa wa amalihi da aikinsa wa qawlihi da maganarsa wani gurin ya zo sai ya fassara shi a maganganunsa ake gane fassarar aya kaza kaza take nufi wani gurin a aikace zai fassara alqur'ani wal muradu bis sunna fil lugha abinda ake nufi da sunna a larabci at-tariqatu ana nufin hanya wal muradu huna amma anan abinda ake nufi da kaji ana ta cewa sunna sunna ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam shine abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qaulin na maganganunsa aw fi'lin ko ayyukansa aw taqrir ko kuma abinda akai a gaban sa ya tabbatar wannan hadhihi hiya sunnatu indal muhaddithin in kaji malaman hadisi sun ce sunna to suna nufin abinda annabi ya faɗa ko ya aikata ko kuma akai a gaban sa ya tabbatar wannan shine sunna wa inda alfuqaha in ka kuma ka koma ba wajen malaman hadisi ba ka koma wajen malaman fiqhu su kuma suka ce sunna to suna nufin al-mustahab alladhi yusabu fa'ilu wa la yu'aqabu tariku suna nufin abinda yake yana da kyau ana so kayi wanda in kai zaka samu lada in baka yi ba za a yi maka hukuma ba wannan shine sunna abinda in kai shi akwai lada in baka yi ba laifi a kanka qauluhu ma'ana malin ya gaya ma ta'arifi guda biyu akwai sunna a wajen malaman hadisi akwai sunna a wajen malaman fiqhu to su malaman hadisi ne suka ce maka sunna suna nufin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko akai a gaban sa ya tabbatar su kuma malaman fiqhu in kaje sun ce sunna suna nufin abinda ba wajibi ba abinda in kai shi zaka samu lada in baka yi ba kuma babu alhaki a kanka ina fata an gane قوله والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق إذن أكتي الجماعة جماعة أنا نفهم أبند صحابة من زن الله صلى الله عليه وسلم سكهداء كان ديني سكهداء كان ونأب الدين في خلافة أبي بكر ألوك تنهلي فانشن أبو بكر wa Umar da Umar wa Uthman da Uthman al jama'atu fi din in kaji an ce jama'a a addini ba fa ana nufin tarin mutane ba in aka ce jama'a a addini majtama'a alaihi ahlul haq shine abinda ma'abota gaskiya suka hadu akai wane mai gaskiya ne ya za a gane mai gaskiya ne ya rike alqur'ani ya rike sunna wane shi ma ya rike qur'ani ya rike sunna su biyu ne su uku ne su goma ne su ne jama'a shi kadai ne shine jama'a din wanda duk suke kan gaskiya su ake nufi da jama'a wa awwalul jama'a in ku kana neman jama'a jama'a to farkon jama'a wa muqaddamul jama'a wa'inda za a gabatar da su a karan farko a wato wajen fassarar jama'a sahabatu rasulillah sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina hum afdalul qurun wanda sahabban manzon Allah sune fiyayyen karni a duk karnin da aka yi babu karni mafi falala fiye da karnin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a alaihi sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa aljama'a abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hadu a kansa to wannan shi ake nufi da jama'a wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su man kana alal haq fa huwa aljama'a duk wanda ya zama akan gaskiya yake to shine jama'a shi yasa zaka ji an ce ahlus sunnati wal jamaa ruko da sunna da kuma kafewa akan gaskiya wannan shine za a ce maka ahlus sunnati wal jamaa ba ana nufin tarin mutanen yuya na mutanen gari ba ana nufin duk wanda yake kan gaskiya shine jamaa fallazi alal haq wanda yake kan gaskiya yusamma jama'atan ana kiransa jamaa walau kana wahidan ko shi kadai ne ko shi kadai ne duk mutane suka juya wa gaskiya baya shi kadai ne ya tsaya akan gaskiya to shi din shi jama'a ne walau kana nasu kulluhum ala khilafi koda ko dukkan mutane sun saba masa matakar shi akan gaskiya yake to shi kadai shi ake kira jama'a id laysa al muradu bil jama'ati al kathra domin ba wai yawa ake nufi da jama'a ba anan
balil muradu bil jama'a anan karatun mu da zaka ji muna ta jama'a jama'a abinda ake nufi da jama'a man kanu alal haq sune wa'anda suke kan gaskiya walau kanu ta'ifatan yasira koda jama'a ce marar yawa koda jama'a ce ɗan kadan ita ake nufi da jama'a qala al mu'allif rahimahullah gaba ta 107 imam al barbahari rahimahullah yace wa man iqtasara ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجا على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطح وعليكم بدينكم العتيق إمام البربهاري كنا يتي ومن اقتصر على سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wanda ya takaita akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabu ya takaitu a iya abinda sahabbansa suke kai wal jama'atu da wa'anda suke rike da gaskiya falaja ala ahlil bid'i kulliha zai fi karfin dukkan yan bid'a dukannunsu da hujja falaja ala ahlil bid'i kulliha zai fi karfin dukkan wasu yan bid'a ta fuskar hujja da yazo ya fara magana za ka ga tsoron tattaunawa ake da shi dan shi duk wanda ya rike alqur'ani da sunna hujjar sa karfi take wastaraha badanuhu jikinsa ya huta ba za ka ga yana wahalar da kansa ba dan duk addinin manzo Allah ba wahalarwa sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wahala in domin an ce yazo ya rangwantawa mutane ya sassautawa mutane da aka duk abin da ka gani an ce maka wannan addini ne amma yana da wahalar gaske da wahala inda ga manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam da aka duk wanda ya rike sunnar annabi ya takaitu iya sunnar annabi da abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai na farko hujjarsa za ta yi karfi duk wanda ya kara da shi sai ya fadi kasa daya wastaraha badanuhu jikinsa zai huta dan ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata sa jiri ibadar da tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam bata sa zufa mutun yayi kashurbin da gumi bata sa in ga mutun yana ta tikar rawa wannan ba addinin annabi bane sallallahu alaihi wasallam ga mutun yayi kashurbin da gumi ya jike hularsa ta jike jikin sa yayi jagab wannan ba addinin manzo Allah bane ga mutun yana ihu yana tsalle a wannan ba addinin manzo Allah bane wanda yabo addinin manzo Allah istaraha badanu yanzu nan yana zauna kuma addinin annabi yake ba gumi ba gajiya ba kaza maganin gajiya shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutun sai ya sha wasu kwayoyi kaga akwai matsala ko wasalima lahu dinu kuma addinin sa ya kubuta duk wanda ya takaita addinin sa iya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to addinin sa ya sha ya kubuta insha Allah li'anna rasulullah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace sataftariqu ummati wannan al'ummatawa masu cewa al'ummata ne annabi yace za su karkasu zuwa gida 73 wa bayyana lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan a kashe 73 nan manzon Allah yayi mana bayanin annaji minha wacce ce za ta kubuta a wajen Allah daga cikin 73 annabi sai da ya fada faqala sai ya ce ma kuntu ana alaihi alyawma wa ashabi duk kungiyar da take kan abinda nake kansa da ni da sahabbaina a yau ita ce wadda za ta kubuta gaban Allah duk wanda ya tabbata akan abinda annabi ke kai da sahabbansa to shi ya shiga cikin alfirqatun najiya ya hau jirgin annabi Nuhu insha Allah ina fata an gane fa hadha huwa shifa wannan shine waraka sunnar annabi ita ce waraka sallallahu alaihi wasallam da haka fa hadha huwa shifa kama tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da na sahabbansa shine waraka wal bayan kuma wannan shine bayani wal amrul wadih kuma shine baya shine al'amari warawara wal manarul mustanir ita ce kuma fitilar mai hasken wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce iyyakum ina jan kunnanku a hirdinku wata ammuka da ketare iyaka a addini atta ammuka wuce iyaka algulu a cikin addini wa iyyakum ina jan kunnuwanku a hirdinku wata natdu'a da tsanantawa a addini at-tashaddud kenan wancan at-ta'ammuq al-ghulu kenan wannan at-tanaddu at-tashaddud kenan wa alaykum bi dinikum al-atiq ku rike tsohon addinin nan naku in aka ce tsohon shine wanda annabi din wancan na farkon duk wanda yazo sabo tuwaris ne ka rabu da shi zaka samu matsala an fahimta ko ka rike wancan tsohon wanda aka ce ma annabi sahabbai tabi'ai su imamu na malik su waye akan sa suke to ka rike shi shine wancan shine wa alaikum ina lazim wato ku lazimci bidini kumul atiq wancan addinin naku na farkon koda ana ganin ba wayewa a cikin sa koda ana ganin kaza shi za ku rike zamu tsaya anan saboda yanayin lokaci zamu yi sharhin wannan bayanin a darasi na gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin